أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم
الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة
وتعيها أذن واعية
الله أكبر
wannan ita ce suratul haqa amma kafin sannan muna neman afuwa ga masu kallon mu da sauraron mu musamman ta Facebook kai tsaye da akan turo karatun da ya gabata minti ɗaya ne kawai daga ɗan wani abu kawai aka yi duk sauran ni kaina ne maganar banji wannan karatun ba har zuwa karshe saboda ba sauki saboda an samu tangarɗa na faduwar abin da ake dauka da shi kuma da aka mayar ba a bibi cewar ya zauna daidai ko bai zauna ba saboda haka muna neman afuwa insha Allah za a kula irin wannan ba za ta rika faruwa ba tare da waɗanda suke kallon a sannan daga faruwar abin suka fara rubutuwa cewa ba sauti ba ba sauti amma duk ba a kula ba a gyara saboda haka irin wannan da waɗansu abubuwa ma duk a ci gaba da yi mana abuwa sha'ani na na'ura insha Allah za a ci gaba da kulawa wannan ita ce sura al-haqa an kira ta da wannan sura al-haqa saboda ta fara da al-haqa wato al-haqa ɗaya ne daga cikin sunaye na tashin al-qiyama kuma ayoyinta daidai yake da ayoyin ita nunuwar kalami a ƙa'ida amma daga farko za a ga cewa lallai za a samu ƙari tun daga alhaƙa ma aya ce to amma a warshe ba aya ce ba kaga daga nan ma an samu rigi mai yiwuwa kuma a samu ƙari a gaba amma dai a warshe 52 sura ce ta makka wannan sura alhaƙa tana da dangantaka da sura da ta gabata musamman ko ta fuska guda biyu surar farko ta yi magana a game da tashin alƙiyama wato haka a taƙaice ita kuma wannan sai ta zo da maganar tashin alƙiyama ɗin wato kaman sharhi kaman cikin tafsili in detail Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi wa su kafirai barazana cewa zanni wal mukazzibina qulun na'amati zanni wal mukazzibina qulun na'am kyale ni da waɗanda suke ƙaryatawa da alqur'ani nan saboda suna da jin daɗi da ɗaukaka saboda ku manya ne to a wannan sura kuma sai ya faɗaɗa wannan ya faɗi irin azabin da zai yi wa maƙaryata waɗanda suka ƙaryata da manzanni waɗanda suka gabata irin annabi salihu irin annabi hud irin annabi musa alaihi salam ya faɗi ga ma irin azabar da ya yi musu kuma dukkan wanda ya kasance yayi aiki irin nasu shi ma zai masa irin wannan azaba din amma saboda alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai mar azaba irin ta gaba ɗayan nan saboda wannan a duniya ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama a sanda yake raye a duniya Allah ta'ala ba zai irin wannan azabar ba saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama hakan nan ma bayan wafatinsa Allah ta'ala yake ba zai azaba ga wannan al'umma ba irin azaban nan ta gaba daya jama'iyya irin wacce yewa mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hud waɗanda ya kasance gaba daya aka kare su gaba daya babu wanda ya saura ba zai yi wannan ba saboda annabin rahama ne kuma ko da yake yana sa rai cewa ko za a tuba ko za a karbi sakon nasa kuma kana lahu li azibahum wa anta fihi Allah ta'ala bai kasance zai musu azaba ba kana cikin su ya rasulullah kuma sannan mu'adzibun wa yastaghfiru mutakar kuma suna yin istighfari suna yin salatinka suna ambatanka to ba za a yi musu azaba kuma har yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake da wannan saboda haka yake cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku hakan nan ma mutuwa ta alheri ce gare ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan sa alheri saboda haka waɗanda ma ya kasance a wannan zamani suka yi aiki irin nasu Allah ta'ala zai musu azaba irin wacce ta dace da su ba ta gaba ɗaya ba kowa ya kama shi da irin laifi fa kullun akazana jubani kowa ya rike shi da zunubin da yayi sannan kuma a ran lahira azaba da yayi rike shi sannan kuma duniya ya kuntata musu rayuwa tunda bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wannan shine hususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi da ya samu wannan saboda ta sura tana dangantaka da sura ta gabata kuma sura ce ta makka saboda ka sai abin da ya shafi tabbatarwa da aqida imani da gaibi imani da ranar tashin alkiyama imani da idan an mutu za a tashi imani da aljanna imani da wuta imani da sakamako imani da sirati imani da kaddara yadda da karbar sako na annabawa wannan irin abin da surori na makka suke karantarwa kenan na Madina su kuma hukunce-hukunce suke karantarwa alhaqa Allah subhanahu wataala ya faranta alhaqa rasulullahi ta ga wato ne alhaqa shine rana wacce ta kasance wato tabbas ta haƙiƙa mai afkuwa afkuwar da babu kokwanto ba fasawa almuhiqa wacce kuma take tabbatarwa da dukkan abin da ake kokwanto a cikinta komai zai tabbata dukkan abin da Allah ta'ala ya faɗa zai yi a ranar tashin kiyama to ita ce wannan ranar Allah ta'ala sai ya yi wannan waɗannan abubuwan sai sun afku shine alhaq lallai sai sun afku lallai sai sun tabbata lallai sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da abin da ya shafi sakamako na alkhairi da abin da ya shafi sakamako na sharri ga waɗanda suka aikata duk sai ya tabbata a wannan rana komai a wannan ranar za a yi shi ba a jinkirtawa ko sai gobe ko an yi kwantai a'a Allah ta'ala ya tsara komai a ran nan za a fara a ran nan za a gama ranar ma ba ta isa ba kafin sha biyun rana an gama komai duk rigingimin nan an gama su dalla-dalla kuma cikin adalci kan sha biyu kowa ya san matsayinsa dan wuta ya san dan wuta ne dan aljanna ya san dan aljanna ne in shi yan aljanna irin baccin ranan nan ma kailula a cikin aljanna za su yi ta alhaqatu malhaqa menene alhaqa saboda Allah ta'ala yana girmama wannan ranar ban da shi ba wanda ya san ranar ballan tana ya san girmanta ballan tana ya san siffofinta ballan tana ya san abin da ta kunsa na tsoratarwa abin da ta kunsa na tabbatar da gaskiyar da babu ko kwanta ciki Allah kai shi ne ya sani saboda haka ya fara da wannan suna nata da tambayar ma malhaq don tsoratarwa don saboda idan baka shirya ba kasance ka shirya ka shirya wa wannan rana alhaqa in baka shirya ba malhaqa in baka santa ba ka nemi saninta ka nemi sanin abinda zai tsirar da kai daga azabunta. Kuma adaraka mal haqa ya rasulullah, waye sanar da kai? Mamakin wanda yayi sanar da kai mal haqa, ba a sanar da kai ba mal haqa. In kuwa an sanar ka san to zan mamaki. Kuma adaraka, waye sanar da dukkan wama adaraka wama adaraka na cikin alqur'ani? Duk wannan Allah ta'ala ya sanar da annabi, ya san shi. Amma wama yudirika, to wannan har yanzu bai sanar da shi. Wama yudirika la'allah saka kari, bai sanar da shi. Wama yudirika la'allah fitnatun law, duk wannan in dai an ce wama yudirika, to wannan ba a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ai fi'ili ne murari, wannan ku adaraka, ai sanarwa ce an sanar. Wannan ku yudirika yana iya zama fi'ili murari, yana iya zama mustaqbali. In ka ce aqumu, yana iya zuwa tashin kake yi yanzu, ko kuma zaka tashi. Shi yasa in ka zo zaka fassara da turanci, to sai dai ka bashi third person singular. Ya qumu sai kai ka ce can't, zaka saka masa s. Yana iya zama yanzu yake tashi, yana iya zama nan gaba zai tashi. Zai stand, za su tashi ko sun tashi? Amma yanzu zai stand, suna tashi kenan yanzu. Zai will stand, za su tashi. Zai have been stand, sun riga sun tashi. Zai stood, sun tashi. Wannan shi ne kamar fi'ili kenan, madi. Amma a Larabci ba da Hausa duk ba mu da participle, irin wannan participle. Zai have been, has been, irin waɗannan babu irin wannan adata ɗin. Saboda kowane irin harshe akwai abin da akwai irin terms ɗinsa da kuma irin abin da aka keɓance shi da shi. Saboda haka wannan shi ne wama yudirika da wama adaraka, ma adaraka. To wannan rana wacce ta kasance in ban da Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya sani sai ɗan abin da Allah ta'ala ya sanarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na abubuwan tsoronta, kamar yadda mu ma gashi za mu san waɗansu daga ciki da irin abin tsoro da kuma irin waɗanda zai yi wa azaba, kuma ga irin ayyukan da yasa zai musu azaba a wannan ranar. Kazzabas samudu, samudawa sun ƙaryata da wannan ranar. Wa adin, adawa mutanen annabi Hudu su ma sun ƙaryata, sun ƙaryata da bilƙari'a da wannan rana mai ƙwanƙwasa, da wannan rana wacce ta kasance mai firgita, rana mai wahalar, rana mai jikkatarwa. Qara'a ya qara'u shi ne kamar wato ƙwanƙwasa. Bil'ayin, bil'alif ai shi ne karatu ko? To wannan bil'ayin ne, ƙari'a mai ƙwanƙwada, wato mai yin azaba har iya ƙarshe, mu ƙwanƙwadiya. Ko amma samudu, to amma su samudawa shi ne ake allafa wannan shi. Ya ba da abin a dunkule, yanzu kuma zai zo yi tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma samudu, amma su samudawa, fa uhliku bittajiya, sai aka halattar da su bittajiya, wato da tsawa wacce ya kasance ɗagiya, wacce ta wuce kama shi ta wuce gona, ba tsawa ce ƙanƙanuwa ba. An kira ta ɗagiya, wani lokacin an kira ta saiha, an kira ta rajafa. Wa haka Allah ta'ala ya halakar da samudawa, duka suka wayi gari a dubbin kushe sun mutu kwana uku. Fa qarun naqata wa ataw annamra rabbihim wa qalu ya salihu ya mati ila in kunta minal mursali. Fa zabahum rajfatu fa zabahu fi darihim jasili, sai dawa ta kama su. Fa asbahu fi darihim ko diyarihim, sai suka wayi gari a cikin gidajensu jasim ne a dubbin kushe matattu. Fa kazabahum sayhatu wa asbahu fi diyarihim jasili wa kazabahum sayhatu wa sa'a wa qaruha fa qalat tamattu fi darikum salasata ayyam. Yanzu an ba ku kwana uku, duk abin da za ku ci, duk abin da za ku ci kuci, duk abin da za ku sha ku sha. Bayan kwana uku shi kenan aka halakar da su. Wa ma'adu, amma su kuma adawa, mutanen annabi Hudu, adawa ko? Fa uhliku birihi, aka halakar da su, su kuma da iska, wacce iska ce mai ƙarfi da wuta a cikinta, iska ce da wuta da kuma tsawon kwani a cikinta. Ita aka yi ta musu ba ji ba gani, ba dare ba rana, aka yi ta musu har zuwa kwana bakwai, ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa, birishin sarsarin, iska ce sarsarin, wato wacce ta kasance mai zaki, mai sanyi. Sarsarin shi ne sanyi a tiya, wacce ta kasance mai ƙarfi. Duk abin da ta zo ta kansa sai ta gama shi. Sakaraha alaihim, sallataha alayhim, Allah ta'ala ya aiko musu ya saukar musu da ita, saba alayalin dare bakwai, wa samaniyata aya ayyami da kwana wuni kuma takwas. Saba alayalin an ce saba ne saboda jam'i layla ne, to saboda kamar wannan layali kamar jam'i ne muannas, to saboda haka aka yi tazkirin saba din. Amma samaniya yake shi kuma jam'i ne na tazkiri al-yau namiji, to aka yi jam'in sa, to saboda haka sai ya kasance sai ta taro husuman ko dai ajire ko kuma su yankewa, suna yankewa waɗannan kwanakin a cikin su ne Allah ta'ala yake yin azaba da wannan iskar da wannan sanyin da tsakankan da suke ciki yake yankinke su du'a dawa din. Ko da ka husuman ko dai kasance a jere wanda shine dama kaman yafi mutabadir ila zihin ko kuma yankinkewa fatarar kauma, inda kaman kana nan zaka ga mutane su wayannan kafira da nan annabi Hud zaka gansu fi hasara a cikin wayannan kwanakin cikin wannan iska cikin wannan sanyin zaka gansu sar'a duk sun faffaɗi a kwankwance, wato sai ka ce kaman girbewa amfanin gona kaman dawa ko gero aka yi kaman wani sankace sanin sar'a duk sun faffaɗi ka annahum a'jazu nakalin qawiya, wato kaman gindin dibino ne, wato kaman wani fitittirai ne suka koma na dibino banda kan inda ganyen yake duk haka suka koma yadda Allah ya faɗa haka qawiya kaman yadda dibino in ya bushe bayan ya faɗi sai ba nauyi da shi ba komai a cikin qawiya ba komai a cikin su ba nauyi iska ma tana iya daukar su. Fa hal tara lahum min baqiya, shin kaga baqiya wani abu da ya saura lahum ba, wato to irin naku gaba daya Allah ta'ala ya musu kaman yadda ake cewa diban kwallin dan koli, amma na tabbatar ba zai ebe kaman yadda Allah ta'ala ya kwashe su ada wannan ba, ko daya bai bari ba. Kun fa ga mu'minan suna nan, ga annabi Hudin yana nan da shi da jama'a duk suna nan, saboda iskar mai hankali ce, iskar ko ta kasance mai dinzani ba kaman ma da ake cewa makayi mai linzami irin na yanzu ba, irin abubuwan nan ga sunan Allah subhanahu wataala tuntuni yayi amfani da su, waɗanda ya kasance ba musulmi ba yanzu suna amfani da wannan gashi sun kera makamai na halaka duniya din, suna da irin wannan makaman wanda su ma in sun jefa a gari ba abin da zai saura, shine ake cewa makamin ƙara dangi, sun samo wannan fasaha, amma mu kuwa fa musulmi sai cin dunduniyar juna kawai muke, sai tsokanar juna, sai yarfa ga juna, sai ɓata sunan juna, sai kaiwa juna wuta tun yanzu tun ranar tashin kyanar ba ta zo ba, aikin kenan kullum. In ka tattara wa'azin nan da ake yi gaba ɗaya, in ka tattara za ka cewa wajen 99.9 ma duk irin wannan wa'azin ake, a koma ga abin da zai inganta ma imanin tukunna, saƙon tukunna, a fahimci saƙon Allah subhanahu wataala, kuma sannan a san irin yadda za a bauta wa Allah subhanahu wataala bautawa ta abin da ya shafi ibada ne gashi nan ƙarara, da kuma mu'amala ma Allah ta'ala shi ne ya tsara mana ya ce ga yadda za mu yi mu'amala da junanmu, ga yadda za mu yi zaman aurenmu, ga yadda za mu yi zama da 'ya'yanmu, ga yadda za mu yi zama da matanmu, ga yadda za mu yi zama da maƙwabtanmu, ga yadda za mu yi cinikinmu, ga yadda za mu yi sana'armu, ga yadda za mu yi zama da juna, maƙwabci a gida, maƙwabci a kasuwa, maƙwabci a ofis, maƙwabci a kan hanya, a sahib bil jambi matar kama maƙwabciyar ka ce. Allah ta'ala ya kawo wannan, amma waɗannan abubuwa ɗin an bar su an koma kawai ana ta zagin juna, ana fitar da juna daga cikin wannan, yana ce shi ne, wannan yana ce shi. Shi kuma Allah ta'ala cewa inna akramakum indallahi attaqakum, wanda yake yafi girma ni a gurina shine wanda yafi tsoron Allah, kawai shi ke. Ba da gasar zagin mutane ake zama mafi girma a wajena ba. Abubuwan nan annabi sallallahu alaihi ba abin da bai gaya mana ba. Yanzu fa daga lokacin da zaka shiga banɗaki ka fito, akwai adab sun kai 70 abin da ake nema a wajen. An koya musu ruwan ma da za su yi amfani da shi wajen ibada, abubuwa ga su waɗannan abubuwa su ne abin da ya kamata malamai a shagalta kuma musulmi a ɗauki littattafai ana zuwa wajen malamai wajen koyon irin waɗannan abubuwa su kaɗai fa za a tambaye ka ba duk wannan abin da ake a duniyan nan gabaki ɗayansu da wanda aka faɗa da wanda aka aikata ba abin da Allah ta'ala zai tambaye ka akan su in na kirki ne kawai yayi maka baka in ba ne kirki bane ko shikenan kawai yayi maka hisabi mai tsanani akan su ba abin da ya tambaye ka abin da ya aiko annabin sallallahu alaihi wasallam in zaka zauna wace addu'a zaka yi in a guri in zaka tashi wace addu'a zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana komai yadda zaka shiga gida yadda zaka fito da gida yadda zaka sa tufafi yadda zaka ci abinci yadda zaka sha ruwa yadda zaka yi tafiya yadda in a halin tafiya ka yi adabu safar akai a musulmi ne Allah ta'ala inima ya zama ka safar da shi a matsayinka na tafiya wacce ce tafiya ta da'a wacce ce tafiya wacce ita kasance ta sabo menene aka halatta maka akai a matsayinka matafi wane irin waɗannan su mutanen su sun abu na amma yanzu mai wajen mutane biliyan kuma miliyan ɗari bakwai biliyan da abin da miliyan ɗari bakwai musulmi amma ku zukan da muka da mutum ɗaya yau a duniyan nan wallahi mutum ɗaya fa taifi in ya ga dama yana iya halaka duniyar gabaɗaya da makamin nushi amma kai watakila idan an yi sa'a ba a daina ba makirin garin ku kila ya iya kera ko wuka ko wani abu amma su ka ga sun kai wannan matsayi shugaban amurka in ya ga dama yanzu yana iya halakar da duniya haka rasha haka jamus haka faransa haka isra'ila duk suna da makamin suna nan amma lokacin da musulmi ya gano shi ma zai yi duk duniya kuma sun yi ci a kansa iran ya ta gano lallai fa girma da ɗaukaka suna ga wanda ike da makami a duniyar nan ko kura tana jin tsoron gidan mai babban sanda in kura ta san da sanda a gidan ka kato to ba ta je ba so ko da ba a yi amfani da makamin ba ko a yi shi a ajiye barazana wa idulu masdatin min quwwatin wa min ribatil kayl mu ne fa muke da wannan aya abinda Allah ta'ala yake da muke ne wa idulu ku tattali gare ku min quwwa na ƙarfi na makami na sojoji na dabaru na yaƙi kuma quwwa ku hada ƙarfi da Allah subhanahu wataala bambancin musulmi ce bayan ƙarfin yana da nukiliya kuma gashi nan kuma sannan kuma ya yadda da Allah ya dogara da Allah ya yadda da la haula wala quwwata illa billah duk makamin duk ƙarfin la haula babu in yi ake cewa ba dabara ai ba ni da ƙarfi ba ni da wata dabara wajen bauta wa Allah wala quwwa ba ni kuma da ƙarfin da zan hana kaina kan na saba wa Allah duk wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala la haula ba ka da iko wajen bauta wa Allah sai idan Allah ya so haka nan wala quwwa ba ka da damar yin sabo sai idan Allah ta'ala ya nufi ka saboda gaba ɗaya ka tattala ka mayar wa Allah subhanahu wa ta'ala duk ƙarfin da kake da shi in kana da ƙarfin Allah ɗin sai naka makamin yayi nasu kuma in ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko sun ɗana ko sun harba ba zai ba amma ai ba mu da shi babu saudiya babu da ka'abar annabin yana nan gurin in ba ikon Allah ba rana ɗaya cikin sa'a ɗaya mutum ɗaya a duniya yana iya halaka saudiya ba su da abin da za su kare kansu kuma ba su da abin da za su mayar da martani tunda ba su da makamin irin nasu me ya jawo lalacewa ce kawai daga mutuwar kawai zuciya kawai in ban da maganar abin nan kawai addini aqida kawai wane ne kafiri wane ne musulmi wane ne dan aljanna wane ne dan wuta to a gaya masa abin da zai yi fita daga wutar mana a gaya masa abin da zai yi samu aljannar mana kamar yadda kuma kuka gane kuka yi kuka zama yan aljanna din shi ya zama dan wuta ai shi ake nema ba za ka hukunta mutum ba sai ka karantar da shi yaki to saboda haka Allah ta'ala ya yi amfani da makamansa irin na ƙara dangi ya ƙarar da mutanen annabawan da suka ƙaryata da saƙonsa ga su nan ana karantawa a tarihi ba wanda ya taɓa cewa ba haka ba ne garuruwan suna nan ba ba sannan ba in kana so kana iya zuwa ka gani duk Allah ta'ala ya jawo hankali a irin wannan wannan lu'an da min musu izin najina wa ahlahu min karul aziz min najina wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil gabirin kuma da marran akai wa innakum latamurruna alaihim musbih ku haqiqa za ku kasance ku mutanen maka tamurruna kuna wucewa ta wajen su musbih ne da safe in sammako kuke in kuma kun taho ne da daddare wabillahi inda daddare kuka taho za ku zo da asuba inda asuba kuka tafi daga maka za ku isa gurin da daddare wabillahi haka nan da daddare afala taqilu za ga abubuwa da yawa Saudiya a irin kaki irin na waya bayan sa za ga cewa wa'insu kamfanoni suna sa hoton samudawa din garin samu da abunan gine-gine na zamani irin na yanzu ko ma fiye da na yanzu to daga cikin irin wa'anda suka ƙaryata da ayoyin Allah subhanahu wata'ala aka yi musu azaba har da fir'auna da wa'anda suka gabace shi waja'a fir'auna daga bisani kuma sai fir'auna ya zo wa man qabalahu da wa'anda suka gabace shi wal mu'tafikati da kuma wato wa'anda aka kifafu kaman mutanen annabi Lutu sun zo kuma suka zo bil kadiya da kuskure shirka kadiya da ƙaryata manzanni waje a fir'aunu wa man qabalahu wal mu'tafikatu bil kadiya ko fa asaw rasul rabbih sai dukannin su suka sabawa rasul rabbih manzo manzannin ubangijin su in ka ƙaryata da daya to kaman ka ƙaryata da dukkan sauran fa aka zahumu sai Allah ta'ala ya rike su aka zatan radiya ruko wanda yake ƙarfin rukon har da ƙari wato ruko ne wanda yake kasance mai tsanani ba rike aka yi ba a rikewa da kuma tsanani tunda rukon da yake kasance halakarwa ce in fir'auna ne da shi da mutanansa a ruwa aka gilmiyar da su da sauran kuma waɗanda suka ƙaryata ayar Allah kuma Allah ta'ala ya rike su irin wannan ruku aka zakar radiya sai annabi Nuhu inna lamma dagal ma'u amallakum fil jariya lokacin da ruwa ya bubbuga har ya wuce gejin sa wato ruwa a kiyasi har ya je fiye da inda bai taba zuwa ba a duniya a inda ya cinye duniya gabaki da bishiyoyin da gidajen da dabbobin da duwatsun gabaki ɗaya suka lime a ciki sai ruwan kawai to a wannan lokacin hamallakun fi yariya shine muka dauki wato kamar iyayenku a lokacin ku kuna cikin tsatsansu saboda haka Allah ya magana da hamallakun da mu yake cewa da mutanen makka na wancan zama muka dauke ku ai muka dauki iyayenku a yayin da ku kuke cikin tsatsansu fi jariya a cikin jirgin ruwa wanda Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuhu ilhamar tsira shi bai taba ganin ayin jirgin ruwa ba bai san kan da ake yi shi ne ya tsaya ya kirkiro abinsa kuma abin ya yi da ilhama da taimako tunda Allah ta'ala ya ba shi umarni to lalle ko zai taimake shi anisna il fulka ka je ka yi jirgin ruwa ka yi komi to ku dubutun lokacin da annabi Nuhu ya yi jirgin ruwa ku dubi ya ɗebi duk iyakacin wanda yake mumini ne ku dubi dabbobin duniyan nan duk sai da ya ɗauki iri biyu min kulli zawjin ithnaini kwari ne dabbobi ne tsuntsaye ne kifaye ne babu abin da ya rayu sai wanda ya shiga cikin wannan ya yi shi fa hawa kowane jinsi ga ɓangaren ka kowane jin in dabbobin macuta ne ga ɓangaren ku in na kirki ne ga ɓangaren ku in tsuntsaye ga ɓangaren ku ji yayi musu wannan tun a wancan fa lokacin da izinin Allah subhanahu wataala ya tserar da su amma ci gaban duniya din gashi ana yin jiragen waɗanda ma sun fi na annabi Nuhu da mutane musulmi sun ci gaba da wannan fasaha sun ci gaba da bincike to ba wanda zai fi su iya tsera jirage na ruwa irin na zamani amma su kafiran kuma saboda wucewa gona da iri da yake babu Allah kamar yadda nake faɗa ba wai kai makamin ba a'a akwai Allah tare da kai to wannan shine matsala saboda ka makamin ba zai maka kaman kan da kake so ba a akwai waɗanda suka ce wanda waɗanda suka kera jirgin ruwa saboda ingancin ba a taba yin irin sa ba, saboda komai an tanada, sama a ce abu kaza zai faru an tanadi maganin wannan abu, har suke cewa kai a wannan ai ko kaddara ma ta bar wannan, ai ko Allah ma ya bar wannan. Aka shiga za a yi tafiyar farko a minti shidan farko, Allah ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya da wanda suke ciki, saboda babu Allah ciki. Titanic yana ina an sake yin irinsa, to babu Allah ne a ciki, ai shi ne abin da ya kawo, ai Allah ya ce fa shi yake riƙewa jirgin yake tafiya a kan ruwa, sama ma shi yake riƙewa tsuntsun, saboda haka jiragen sama ma shi yake riƙe su, ana yin musu shikenan komai ya warge jikin. Linaj'alaha lakum tadhkira, dan mu sanya muku wannan jirgin ruwa na annabi Nuhu alaihi salam ya kasance wa'azi da faɗakarwa. A yanzu haka idan kana so ka je ka ganshi, zaka je ka ganshi a inda jirgin ya tsaya, Judi can kasai Jordan wajen Bahar Majid nan da ake fara, wajen irin guraren da ake yakin nan da yin jirgin yana nan na annabi Nuhu alaihi salam, kuma duk wani jirgi shi yan irin sa ake yi, zaga jirage jirgi ne irin wanda ake yi, mutane a nan suka koya. Wata iya ha uzunin wa'iya, wani kuma kunne wanda ya kasance zai iya riƙewa shi kuma ya riƙe, ko daga Allah ta'ala ya ce uzunin wa'iya, bai ce al'uzunin wa'i ba, kunne ko kunnuwa masu riƙewa ko kunnuwan nan masu riƙewa, sai ya kawo wani kira wasu kunnuwa, wani kunne wa'iya mai riƙewa, saboda kunne a larabci mace ne, don saboda ƙarancin waɗanda suke yi ɗin. An ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ya ce yana fata kunnan sai na Ali kasance haka, daga nan ne kuma sai na Ali ke cewa tun da yake bai taɓa jin wani abu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya kasance ya manta shi, wato bai riƙe ba. Akwai wanda suke cewa an saukar da ayar ne saboda sayyidan Ali yana da riƙewa magana, wannan hadisi bai inganta ba, wanda dai na faɗa ɗin shi ne wanda ya kasance ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi masa addu'a, ya yi wa mutane addu'a irin wannan. Ibn Abbas ya yi masa addu'a a kan cewa Allah ya fahimtar da shi Al-Qur'ani da fiqhu da tawi da fassarar Qur'ani, ya zama haka. Akwai irinsu, shi Abu Hurairah ma ya buɗe mayafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam imar addu'a, sai ya zama ya fi kowa yawan hadisi, tare kuwa daga baya-baya ya zo, shi sa wani suke shakka a irin abubuwan da yake faɗa. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a. Sahabbai su kuwa za ka ce suna da ƙarancin hadisi, ba don komai ba, saboda ba sa zama koyo, suna fita wajen neman abinci, wataran suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wataran ba sa tare da su. Shi ko Abu Hurairah kullum ba shi da cas, ba shi da azu, ba shi da wata sana'ar komai, ba shi da aikin komai, illa zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ka duk abin da ya faɗa yana tare a masallaci ne, a gida ne, a gida ne. Sai abin da ya shafi na cikin gida shi ne kawai mata, wanda za mu magana ko akwai maganar hazana, wato wannan shi ne adapting, wato ka ɗauki ɗa ka yi renansa. Abin da zan kawo a nan shi ne, na farko dai akwai laƙit kuma ɗa na tsintuwa, duk wanda ya tsinci ɗa ha kawai an jefar, yana iya tafiya da shi ya je ya rene shi. Duk jaririn da aka gani a kan titi, a kwaro, a juji, a ina ne aka gan shi, musulmi ne. A duniya duk inda aka ga jariri musulmi ne, haka yake a shari'ar musulunci. Duk jarirai kowa ya jefar da shi, ko arniya ta jefar da shi, ko karo ta jefar da shi, ko musulmi ya jefar da shi, ko bayhude ko banasare, in dai a garin musulmi ne, a ko ina ma ne, to wannan ɗa ya kasance musulmi. In ka ga a shari'a ba a ɗauke shi musulmi ba, sai akwai abubuwa guda biyu. Na farko ya kasance da aka zo ɗaukar jaririn, sai a ga akwai cross a wuyansa, to an san wannan kirista ne, wanda ya yadda shi yana so ya rayu a kan wannan addini, la ikraha fi. Saboda haka musulmi ba zai ɗauke shi ya rene shi a musulunci ba, kawai sai ya bashi ko ya kai coci, ko kuma ya bari wanda ya kasance ba musulmi ba ya zo ya ɗauka, ko kuma ya kasance an ɗauke shi da dukkan irin guzurinsa gaba ɗaya, an je an aje shi a ƙofar coci, to shi ma wannan to ba mutumi bane jariri haka uwarsa ta so ya zama ko iyayensa haka suke so ya zama yayi addini na kiristanci shi ma wannan musulmi ba zai dauka ba amma a duk lokacin da musulmi ya ga jariri ya dauka in dai ba da wayannan shirdan guda biyu ba da wayannan alamun guda biyu ba ko dai coci ko kurasu ba ko kotu aka je nasa ne shi musulmi saboda ga ya kamata musulmi su yi kokarin iban irin waɗannan yara in ba ku ɗiba ba ai wayanda ya kasance masu wani addinin za su zo su dauke shi kuma su je su koya masa tarbiyya irin tabata irin tasu shi kuwa da wanda aka haifa ko da ba ta hanyar shari'a ba ne wannan shi ba ruwansa meye laifinsa iyayen su suke da laifi kawai Allah subhanahu wa ta'ala in yi ga dama ya yi musu azaba in yi ga dama ya yi musu rahama in yasha yu'adhibuhum wa in yasha yarhamuhum in yasha yarhamuhum aw in yasha yu'adhibuhum to haka tsani ke kuma mun magana dama shi reno ga irin matsayinsa kafin da ya gabata na fata an gane wannan ko to saboda haka wannan shine ka'ida saboda haka akwai gidajen marayu wanda muke da su ya kamata a tabbatar cewa indai a garin musulmi ne to duk gidajen marayu gaba daya musamman waɗanda ya kasance ba a san iyayensu ba to waɗannan ƴaƴan musulmi ne kuma idan baka samu ɗaukan na kan titi ba kana iya zuwa gidan marayu ka yi adaptin ɗin wani wannan ya halatta annabi ne sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya hana shi yin adapti saboda idan kai adaptin sai dai kuma akwai matsala karfa a ce kuma dan kaje ka dauko yaro ko dan kaje gidan mara ka dauko yaro idan ya girma shikenan danka ne kuma zai ci gaba da yin mu'amala a gidan kamar yadda ƴaƴanka na tsotso zafi a'a bare ne za a yi mu'amala da shi ne a matsayin bare an dauko shi dan a taimaka masa a yi kyakkyawar tarbiyya a dora shi akan hanyar neman abin shi na halal irin yadda zai iya rike kansa da kansa in yayi wayo ma zai iya rike kansa da kansa shine kana iya sallamarsa in ya zama mutum shi kuma ya ci gaba da riƙarka ubangidanka ubangidansa saboda wa ma ja'ala adiya akumu abana akum Allah ta'ala bai sanya waɗanda kuka yi adaptin ɗinsu su zama ƴaƴanku ba ud'uhum li aba'ihim in kun san iyayensu ku kira sunansu ku haɗa da sunan iyayensu ba da sunanku ba zalikum aqsadu inda Allah wannan shine yafi zama adalci a wajen Allah subhanahu yafi zama daidai illan ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fid din kawai ƴan uwanku ne a addini kamar yadda kowa yake ba ɗanka ba ba uwanka ba to su ma haka suke ƴan uwa ne na addini kawai dan saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riki zai wato ya zama ɗansa ya ta ake cewa ai dan Annabi Muhammad dan Annabi sai Allah sai ya saukar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ɗansa ne komai da komai zai masa a matsayin ɗansa amma da aka saukar da wannan aya sai Allah ta'ala ya yi ta kawo abubuwan da za su ƙaryata raɗe raɗin da ake cewa ɗansa ne ga dai aya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance aba ahadin uban ɗaya daga cikin mazajenku ba walakin rasulullahi wa fatimun nabi sai dai shi manzon Allah ne cika makin annabawa yayi kenan na biyu kuma sai ya kasance Zaid yana da mace Zainab bint Jahsh sai kuma ya kasance ya sake ta sai Allah ta'ala sai ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin ya aure ta dan aka dan mas'alar ta kawo ƙarshe dai ai dai mutum da ba zai aure matar ɗanka ba kan ko to shikenan haka yake ko a jahiliya saboda ka ya aure ta malam ma qara zaidu minha wadar zawajanaka lokacin da zaidu ya gama zama da ita sai muka aurar ma da ita aurenta ma a sama aka daura shi wajen Allah subhanahu wataala tana alfahari da wannan ko auren ku a ƙasa ka daura ni ko nawa a sama ta bakwai aka daura likai la yakunu al-mu'minu harajin dan kar mu'minai su ci gaba da damuwa game da matan ƴaƴan rana ƴaƴan riko idan sun gama aure da su za ka rawo mini sunna wadara to to wannan ne abin da isa Allah ta'ala yayi wannan ku saboda daga sannan shikenan ya zama tabanni idan ka in ka har yanzu idan ka dauki da zai zama ne ka dauke shi amma ba dan ka bane in ka san ubanka ka kira shi da sunan ubanka in baka sani ba shikenan dan uwa ne a addini kuma sannan ba zai za ka yi mu'amala da shi kamar yadda zaka yi mu'amala da ƴaƴanka ba ma'ana ba zai yi mu'amala da ƴaƴanka mata kamar yadda wani dan uwansu na tsatsanka namiji zai yi mu'amala da ƴaƴanka mata ba zai yi mu'amala da matanka ba kamar yadda ƴaƴanka za su shi bare ne da ya balaga shikenan ya daina shigowa gida kamar yadda Anas bin Malik da yayyewa annabi sallallahu alaihi wasallam hijima shekara 10 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayyeji muryarsa ta canza to daga nan ya hana shi ga gida to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon din abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi
amin
Allah kani ce mu da tabbata garam akan tafarkin kamari ji
amin
mun baka wuka da nama innaka ala kulli shay'in qadir
to yau 23 ga watan Ramadan na shekara ta 443 wanda ya daidai da 24 ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya
kullun mata a dunkule mun yi magana mai yawan gaske game da mata a shekaru da suka wuce game da mushkilolin su amma kuma kowanne mukan ce a takaice mukan yi shi in ba manta ba mun yi bayani game da mushkiloli na ƴan mata da mushkiloli irin na aure da mushkiloli irin na raba tsakani da mushkiloli irin na tangarda ta zaman aure da kuma mushkiloli irin na mata in sun kai sinnil ya'as menopause wato inda mace za ta daina jinin haila Allah ta'ala ya bata ko yi mata ritaya dan ta huta kuma duk wannan mukan yi ne bisa waɗansu ayoyi da mukan zo kansu waɗanda suka yi bayani to mu kuma mu fitar da irin abubuwan da yake karkashi saboda alqur'ani tibyanan ne li kulli shay'in qur'ani mai bayani ne akan komai kuma alqur'ani ya ce ma farradna fil kitabi min shay bamu bar komai a cikin littafi ba kenan duk abin da kace baka ganshi ba a cikin qur'ani kuru-kuru to bincikanka ne ya takaita waɗannan abubuwa kamar yadda aka sani muna warware su ne da at-tibbul badi wato magani na canji to magani wanda aka sauya amma dai abin da yake a turanci shine alternative medicine wato magani ba wanda aka saba yi ba irin wanda aka saba ake warkar da cututtuka da su ba akwai traditional medicine wanda dama an saba ka da ba azumuti a rubuta maka magani panadol wane wannan duk an saba to wannan canjin wadancan din ne wanda shine yanzu yake tashe a duniya da tattafai ga sunan tima-tima barkatai an wallafa su kana rubuta a computer alternative medicine zaka ga haka kuma kowanne dai da hanyar warware shi ko da warkar da shi ko da kawar da shi da izinin Allah da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai waɗanda suke masana waɗanda suke da ƙwarewa a cikin wannan da kuma hanyoyi na warkarwa da itatuwa da tsirrai wanda a dunkulen shi ne ake cewa alternative medicine irin su kaho duk alternative irin su tsago irin su allurar China duk wannan alternative medicine ana yin magani da dariya ana yin magani da kuka ana yin magani irin waɗannan dukkanin su ana ce da su alternative medicine ana yin magani kawai da motsa jiki ana yin magani kawai da kallon wani abu kowanne irin likita akwai irin hanyoyi da Allah ya hore masa wanda yake warkarwa da marasa lafiyarsa wanda ba a san da su ba shine kirkiro su to su waɗannan mushkiloli na mata tunda nace a dunkule suke to kenan za a raba su ne mataki 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 wanda kowanne mataki da mace ta samu kanta yana da matsala irin tasa mu kuma muna da hanyoyin warwarewa wannan matsalar irin tamu wannan din ce ai tsaka kuke yi ina cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zulfal azim
yaka tattu bi rahamti man yasha wallahu zulfal azim shi ko kuma alqur'ani yace ni'imar da Allah yayi maka ko baiwar da Allah yayi maka ka gaya wa mutane fa hadith umarni ne a cikin suratul duha nan kuma Allah ta'ala shi kansa idan ya fadi wa'ansu ni'imomi ka ji to wannan fafalala ce ta Allah yana bada ita ga wanda ya ga dama yana kebantar wanda ya ga dama da rahamarsa don ku shine zulfarul azim kuma yutil hikmata man yasha kuma Allah subhanahu wataala yana bada hikima ga wanda ya ga dama wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katira wanda Allah ya bada hikima to ya bashi alkhairai masu yawan gaske to zamu raba abin ne mataki mataki na ɗaya shine sanda mace daga lokacin da aka haife ta har zuwa sanda ta kai shekaru na aure wannan matsalolinsu daban suke akwai kuma matsala ta biyu ita ce matsala ta lokacin yin zance wato sanda mace ta fara isa yin zance da saurayi wato marhala ko kuma mataki na shirye-shiryen yin aure kuma wannan matsala ce wacce ko kuma lokaci ne wanda mace take fuskantar waɗansu matsaloli kafin a kai ga daur aure ko dai matsaloli game da iyayenta ko matsaloli game da ita kankanta ko matsaloli game da shi saurayin ko samarin ko matsaloli game da iyayensu ko iyayensa to daga nan waɗannan matsaloli guda biyu shine wanda mace take fuskanta a sanda take gida a zaune da iyayenta idan waɗannan matakai guda biyu suka wuce to shikenan mace kuma ta daina zama tare da iyayenta sai dai idan ya kasance wani abu ne mara dadi ya faru ko mutuwar aure ko yaji ko mutuwar miji amma in ba haka ba daga an yi aurenta ta bar gida kenan ta yi sallama da gida sai kuma mataki na uku wanda mace takan shiga shine matakin amarya a sanda aka kai ta gidan miji nan ma matsalar tana amarya kafin ta zama matar gida ko uwar gida kuma irin waɗannan matsalolin daban suke bisi kama da waɗancan guda biyun ba kuma bisi kama da na ƙasar da zamu kawo mu faɗa ba matsala ce wacce ya kasance ta zo gida inda ya kasance dukkan waɗanda za ta yi mu'amala da su yanzu duk baki ne gidan ma ba kone a gare ta ba taba yau da aka kawo da shine ranar da za ta yi kwana na farko a gida komai ba kone shi mijin ba kone ɗan uwansa baki ne iyayensa baki ne gare ta tana zo wanda iyayenta sai ta zo ta samu waɗansu irinsu kuma amma ba ba waɗancan bane sai ta zo ta yi bikin koyon zama da su koyon sabawa da su na kirki ne ba na kirki ba suna santa ba sa santa wannan zaman zai dore ba zai dore ba me zai faru wannan auren na gaske ne ko yaudara ce tunda duk irin abubuwan suna faruwa akwai matsaloli kuma mataki na hudu shine a sanda mace ta yi ciki na farko daga ciki na farko har lokacin da za a yaye wannan yaro wata matsala ce wata bata san da ita ba bata saba da ita ba duk koyo za ta yi komai koyo komai koyo daga nan za ta sa dan ba ita ma yanzu a maimakon da ita ake tarbiya ita ma yanzu an kura mata ido fa ita ce yanzu za ta yi tarbiya ita za ta kula da lafiya wanda da can ita ake kula da lafiyarta kafin ta koya amma in ta koya kuma shikenan ta samu experience in ta sake yin ciki na biyu ta san kan da ta yi wancan alal misali kowane office aka kai ka ya ka shekara daya in ka shekara daya to me yiwa shikenan duk wata wani kiss da zai zo gare ka za ka cewa wannan kiss din ka taba yin irinsa ko ba zai yi sauki ba tunda ka taba yin kamar sa an nada ka alƙali kowace shari'ar farko dole sai ka yi bincike ile sai kai ta fatawa ma wa'ansu wajen wa'ansu tsofaffin alƙalan kuma kai shari'a uku hudu biyar shida bakwai kai dari ka shekara kana yi to a shekara ta biyu ga mafi yawan abin da zai zo gare ka dama ka san shi to haka nan ma mace daga ɗaukar ciki din hanyar ɗaukar cikin da sanda ta yi cikin da sanda ta haihu sanda za ta shayar ta yaye yaran duk komai sabo ne a gare ta ga wannan abu da yake tare da kuma ga wani kuma har yanzu ana ce da shi miji da Allah ya hada ta da ga ƴan uwansa duk wannan abu ba uwarta yanzu ba ubanta ba ƴan uwanta sai waɗannan da suke baƙi so da ka ita ba wannan marhalar ko wannan matakin shi ma akwai irin nasa miskilolin sannan idan mace ta kasance ko matar aure ta an kuma saki jiki ko da ba taɓa haihuwar ba dai za ka ga wata kuma ta zo su zauna din kuma shekara uku hudu biyar goma ma ba taɓa haihuwar ba amma dai ko matar aure ce mushkila irin ta ɗaukar ciki mushkila irin ta haihuwa mushkila irin ta reno irin ta yaye duk wannan ba ta santa ba amma dai matar aure ce to wannan kuma irin mushkilolin da ba suke ko matan sukan zama iri iri wanda takan zama ita kade ce a gurin mijin shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta ko dai an saki ɗayar da ta zo ta samu ko kuma ita aka auro ita kade ta fara zuwa gida da akwai kuma har yanzu mushkila idan ya kasance tana da kishiyoyi kuma mataki na takwas shine ta kasance mushkila tsakaninta da ƴan uwan miji sannan mushkila tutar ita ce mushkilar ta kasance tsakaninta da ƴaƴanta a inda ya kasance ta zama yanzu ita ce ma babbar mai tarbiya a gidan wato idan ka dauke shi mijinta komai da komai yanzu nata ya zama a hannun ko na ƴaƴanta ya zama a wajenta komai suka yi ita ce mai kula da tarbiyar su tun daga koya musu magana koya musu zama koya musu tatata sha'anin makarantar su waɗansu ba kila sun girma sun kai tsayinta waɗansu maza ne waɗansu mata ne kowane ɗaya daga ciki akwai irin mushkilar sa ita kuma Allah ta'ala ya ɗorawa kula da waɗannan ko warware irin mushkilun nasa sannan kuma komai take ana ƙure ido sannan kuma mushkilar mace sanda aurenta ya mutu idan mace aurenta ya mutu ta bar gidan mijin nan ta koma gidansu mushkila ta waɗanda da ta bari ta manta da su ta manta da irin halayensu yanzu ta zo cikinsu za kuma ta sake koyon zama da su su sun manta da ita a yanzu za kuma su koyi zama da ita miyuwa kowane ɓangare ya daure ya yi haƙuri miyuwa kuma abin ya zama ba waiwai ana tsanar juna can inda ta baro shin ana santa ne ko ba a santa shin tana sa rai za ta koma ko ba ta sa ran komawa to in ba ta koma ba gaban wanne irin namijin za ta samu shin za ta sake auren ma ko ba za ta sake ba ko ku saboda ba ta ji daɗin zama a wannan gidan ba za ta ma ce ta daina yin ma auren kenan shin wata rayuwar za ta sake zaɓa ta shiga rayuwar makaranta ko rayuwar aiki haka za ta zauna a cikin wannan tunani a cikin wannan zulumi a cikin wannan tsaka mai wahala to haka idan ya kasance kuma mace mijinta ya mutu to ita ma irin nata matsalolin da ban suke wai dai matsaloli irin na zama da mutane a gida din in ya kasance bata zauna a gidan mijin ba matsaloli na sha'anin gado idan mai hali ne matsaloli na ƴaƴa ya zake tarbiyyar su ya za ta rike su matsaloli sun sha bamban da na wacce aka saka takan yi tunanin ko mijinta zai dawo da ita takan ji daɗi kila ko in ta ji muryarsa ko idan ta ji an yi magana tana sanade da halin da yake ciki a yanzu kuma ana samun kila sadarwa tsakanin ita da shi ko ta hanyar ƴaƴansu ne ma idan kuma babu ƴaƴan yana nan dai a zuciyarta musamman idan zaman lafiya aka yi shin to amma wacce mijinta ya mutu gaba ɗaya abin da ya shafi tunanin mijinta wannan babu mafarki ma idan ta yi da shi sai ke sadaka da kosai so tana tsoron kar ko wani abu ne zai biyo ba ita ma ta bi shi so daga babu irin wannan tunani na ko zai dawo su sake zama so daga yanzu dole dai tunanin wa kuma za ta aura kawai shi ne ita mace wacce ya kasance mijinta ya mutu wasu su dogara da aurenta akan cewa ba za ta koma tana tunanin wani namiji ba tunda ya mutu ta haƙura saɓanin wacce idan mijin sakinta ya yi mai yiwa idan tana nan a ɗallafe wato zuciyarta a maƙale da sansa to kila ta riƙa goranta a mijin in yi mata wani irin hali ba irin mijinta na farko ba tunda shi ne wanda ta fara so a duniya duk waɗansu abubuwa da ta koya na sha'anin aure daga wajensa ta fara koya sau da yan wani namiji zai mata wata firfirta sai ta nuna cewa dai ai da ba haka ake mata ba kuma wacce mijinta ya mutu ba wannan saboda haka sai a aure ta sai a zauna lafiya kuma waɗansu kuma ba sa son wacce mijinta ya mutu misali don akwai abubuwa da suke da faruwa idan ce wannan kaya ne na wato mamaci za ga darajarsa ba ta da yawa yanzu ko gwanjo za a yi akai kaya kasuwa misali akwai riguna ne aka kai su kasuwa idan da an taya naira dubu dubu to idan ce ai na mamaci ne sai ga ana tayawa 200 300 ko da kimar kayan mamaci za a yi waɗanda yake sakawa yan kuɗin kaɗan ake sakawa ba kowa ne yake da sha'awa ba sai dai idan ya kasance yan uwan mamacin ne ko ƴaƴansu ko matan su ne za su abin da ya kasance na wanda suka zauna da shi zama na ƙauna suka shaku to saboda haka waɗansu sun gwammace su auri wacce auren ya mutu to bare a wannan lokacin yanzu waɗansu mushkilin ne suke ƙaruwa in an ce mijinta ya mutu sai an tambaye meye dalilin da yasa ya mutu za a yi ta bincike a ji irin cutar da yake wacce kuma auren ta yanki ita nawa za a yi ta tambaya a jiya ya akai auren ya mutu daga wajenta ne ko daga wajensa. To saboda haka dai duk sanda aka ce mace auren ta ya mutu ta shiga matsala, wace irin matsala? Wacce bata yi daidai da sanda take zaune da iyayenta ba, bata yi kuma daidai da sanda ya kasance take da aure ba.
Insha Allah za a ci gaba da wannan bayani a karatun gobe.
To kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kaman yadda aka nema.
0803552958 0803552958
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهل الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله